رسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو من رانا تلاهدي غوما غواتنا المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تا دو ديا دريه دو أربعين نبيو ونهاك إن يادا تيوا تلاتين إن وطن تقوص ميلادية تا دو بيو دأشرين إن شاء الله تعالى زام دسا دقا إند مكسايا أتكين كراتون وسيو ين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زوا قديا ماتا wanda gaba ta ƙarshe da muka tsaya akan ta magana ta akan abin da ya shahi mace ta zamanto mai tsantseni da gudun duniya, imana kar ta zamanto kawai abin da ta sa a gaba a rayuwarta shine ya za ta samu duniya, wanda wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da yake gurɓata gidaje da yawa, sannan kuma ya kawo tozarci da kaskanci a ƙarshe sai ya lullube wannan gidan da wannan abu. Karshe kuma al'umman sai kaga cewa sun tashi a nadama a hatta abin da ya shahi rayuwa na yau da gobe, banda ma harakan da ya shahi kiyama ce, idan ka ce mutum yan iya da kwadayi to wannan kwadayin ba garamin matsala bace a cikin rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mutane akan cewa kar mutum ya zamanto mai kwadayi, saboda kamar yadda Hausa suke cewa duk mutumin da ya shiga motar kwadayi to zai safka a tashar walakanci. Irin waɗannan ababe idan ya zamanto magidanta mazansu da matansu sun sa irin waɗannan kwadai a ransu, za ka ga duk abin da za a yi a cikin gidan za a yi shi ba a kan huskan da ya kamata ba. Idan zamantakewa ce tsakanin shi da ita yadda ya kamata ta mishi biyayya ba za ta yi ba, saboda tana ga cewa wani haƙƙinta ya makale ko kuma wata maslaha ko wani interenta ya makale ko kuma ta nemi wani abu ta rasa a wajen shi, sai zamanto tana mu'amalantan shi, tana tiretan shi da ta ga dama. Haka in abin da ya shahi lokacin da suka zo su ba da ɗiyarsu, misali nan ma duka ana duba abin da zai je ya zo na abin da za su samu saboda kuɗi na abin duniya. Wannan yarinya tun kahin ka aiheta kake raye da mahaifiyarta kuma kuna ci kuna sha, Ubangiji subhanahu wataala ya ruha muku asiri, amma sai kaga cewa wai a lokacin da wani yazo neman auren diyarku kamar shine zai kawo muku wani arzikin da baku samu ba a rayuwarku ko kuma wani rihin asirin da baku da shi, sai ku yi tabibiyan ya za a yi dole sai ya zamanto mai akwai ko ya zamanto mai kuɗi ko kuma ya zamanto ma'aikaci ne dan ajin tabarkalla ko kuma ya zama wani babban dan siyasa, to a lokacin za ka ga ana hwadi ana maimaitawa wacce tana da ƙashin arziki, to a lokacin da ya aure ta kuma zai mu'amalance ku shi a yanda ya ga dama, lallashin ku da yake da bibiyan ku da yake la'alla kahin ku bashi ne, kuna bashi kuma magana ta riga ta ƙare, me yasa? Saboda ya san ku in kwadayi gare ku, kuma saboda abin da yake hannun shi ne sa kuka bashi. Walakancin da yake biyowa baya a irin waɗannan ababen iya da yawa ƙwarai da gaske, in an samu wanda ya rike da hannu biyu to daidai ne. Da haka ala'ayati hal mace karta zamanto mai kuɗi, saboda wannan kuɗin yana aifar da banna da matsaloli da yawa a cikin gidaje. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, da haka yana daga cikin abin da yake wajibi akan iyama ta kiyaye a cikin gidan mijinta, sawa'un ko ya zamanto ma a wajen ma. Yanzu irin ƴan matan da za ka ga samari suna musu abin da suka ga dama, mafi yawa yana da alaƙa da kasancewar abin da suke harare suke kwaɗayin cewa za su samu na duniya, samanan baksin wani ɗan abin da bai taka kara karya ba, a dalilin haka yarinya sai ta zubar da mutuncinta ya zamanto ta tashi kuma a tutar babu, yana ƙarewa da ita yana samu abin da yake so a wajenta kuma zai bura zuwa gaba ba zai saurare ta ba. Da haka kuma matsala ita ta riga ta shiga cikin matsala, illa Allahumma kawa abu ɗaya ne akan ta, ta tuba ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, rayuwanta sai ta komo ta daidaita. Abu na gaba wanda za mu yi magana akan shi a yau insha Allah ta'ala, wani irin huskoki ne ya kamata mace musulma ta kiyaye ko kuma wanda zai ƙara mata kuzari wajen neman ilimi. A ƴan uwa musulmi, wajen abin da ya shahi neman ilimi, wannan wani abu ne wanda yake wajibi akan mace ta san da haka, cewa dole sai kin yi karatu. Wannan karatun shine zai zamanto miki hutula, zai zamanto miki lantarki, zai zamanto miki hasken da zaki rika haskakawa ki a cikin rayuwarki ta duniya, da sannan kuma rayuwarki ta abin da ya shahi kiyama. Matsaloli da ake fama da su a cikin zamantakewar yau da gobe a cikin gidaje da dama, waɗannan matsalolin mafi yawa suna da alaƙa da abin da ya shahi jahiltar shari'ar da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita. Uwar bata san komi ba, uban bai san komi ba, sannan min babi aula ya zamanto ɗiyan kuma su ma ba su san komi ba. Kenan kaga zulumatun ne ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Duhu ne kan duhu, duhu ne ya bigi duhu, sai suka samar da duhu baki kirin kuma. Saboda uwar bata sani ba, uban bai sani ba, sannan kuma ɗiyan su ma ba yanda za a yi uwayen wannan su kula akan cewa ɗiyan su yi karatu. Al'ayati hal ki sani cewa ko da kin tsufa, ko da tabarrukan ne da taqarruban ila Allah ta'abbudan, saboda bauta ga Allah subhanahu wata'ala, ko da kin tsufa kina ga cewa baki da wani kaso a cikin ilimi na addini, to zamanto kina sauraron karatuttuka da ake yi a kafafen tele ne, radio ce, a wuraren halaqat ne ilmiya da ake zuwa masallatayya ake yi, ko kuma a cikin makarantu ne, don ki je ki saurara zuciyarki ta rika yin tafshi, ta zamanto tana karban umurnin Allah subhanahu wata'ala da umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wajibi ne akan ki je ki koyi karatu wanda zai sanar da ki addinin ki. Sannan kuma wannan karatun da zaki sanar da zaki koyi addinin ki da shi zai karantar da ki yanda zaki zauna tare da mijinki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amura ahad an yasjuda li ahadin, inda zan umarci wani yayi sujada ga wani, yace la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha, da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta saboda irin girman haƙin da yake da kanta. Kaga anan manzo Allah ya ambata cewa girman haƙi, to wannan girman haƙin ba yanda za a yi ki san shi a haka kawai kina kallon funafunai na dandali ko kuma funafunai tarjaman India, to kuma funafunai na Turawa, ba yanda za a yi ki koyi wannan abin da ake cewa biyayyan ga miji. Dole sai in kin karanta addini, kina saurara abubuwan da malamai suke hodi, wannan shi zai tabbatar da ke akan cewa ki biya ga mijinki, saboda ya zamanto kin sa kin taka tudun natsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan ya zamanto ke rayuwarki ta aure gaba ɗaya a funafune kike doka, kuma wa ma aksaruhum, shine abin da yake yawa a yau, ba zancen karanta addini, babu zancen mi Allah ya rumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a matsayin abin da zamu doka, ya zamanto wanda tsari na zamantakewa a cikin gidajenmu, sai kaga cewa kawai ana bibiyan abin da yake na funafunai ne, ko na India, ko na yan drama, ko kuma kaza, ga sanin dai daban-daban. To a kan haka sai kiga cewa kullum gidanki ruɗu yake karawa. Sannan abin da zai hana ku shiga cikin rikici da firgici da harda-harda da tashin hankali dauki ba dadi tsakanin ke da mijinki, saboda biki san yanda ake zama aure ba. Wajibi ne akan ki idan kina so ki ruhawa kanki asiri, ki kokari ki karanci addini wanda zai karantar da ke meye haƙƙin da mijinki yake da akan ki. Amma idan baki haka ba, to sai kaga cewa za a yi ta fama da matsaloli, kamar da muna ji malamai suna ambata cewa ba abin da ake fama da shi a yau sama da abin da ya shahi matsalolin zamantakewan aure, kuma annatij an zalika, sakamakon da ya kawo, bi mana abin da ya kawo al'umma zuwa ga wannan, wallahi babu kamar jahiltar addini da aka yi tsakanin shi wanda zai aura da ita wadda za a aura. Ba wanda ya san ka'idar Allah, ba wanda ya san doka a cikinsu, kawai sai a zo a haɗa su, a ce an ƙulla tsakanin aure tsakanin wacce da wani, sai a zo a yi ta samun dameji da tarka-tarka da rashin fahimtar juna da ɗauki ba daɗi. Allah kyauta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗakar da mu cewa a hadisi na Abu Huraira, Allah ƙara yarda a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana mata sun ce ya rasulullahi ghalabana alaikar rijal, ya ma'aikin Allah maza sun rinjaye mu akai, bi mana lokacin sahabbai mata suna cewa maza sun rin kullum, kana tare da su a masallaci, kana tare da su a wajen jihadi, kana tare da su a cikin zamantakewa na yau da gobe, kana karantar da su, saboda duk maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi tana a matsayin karantarwa, huskantarwa, doka ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. A dalilin haka suka ce faj'al lana yawman, ya ma'aikin Allah ka sanya mana wata rana mu ma wanda zaka zo ka mana wa'azi arziki ka gargade mu kamar kaza manzo Allah fa wa'adahunna wa wa'azahunna wa amarahunna manzo Allah yayi musu alƙawalin wata rana yazo yayi musu wa'azi yayi musu umarni akan kuyi kaza ka kuyi kaza kuyi kaza ka kuyi kaza sannan kuma wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yake cewa mata naga mafi yawancin ku kun yawa a gidan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata daga cikin mata take tambaye shi ya rasulullahi ya akai haka menene sababi dan Allah yake cewa saboda kuna kafircewa zamantakewa ba abin da zai hana mace ta kafircewa zamantakewar zamantakewar aure idan ya zamanto ta jahilci shari'ar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita bi ma'ana idan ya zamanto bata san addini ba to ba yanda zai wannan kafircewa zamantakewan tabbas tana cikin shi dan haka wajibi ne ki yi kokari matuƙa ki kai ki kawo ki baza duk abin da kike ga yana da tsada a cikin rayuwanki ki ba ki ga cewa kin yi karatu wanda yake na addini irin rikici da ake samu ko kuma matsala da ake samu na abin da ya shahi za ka ga mata suna yawan zuwa wajen bokayi mata suna yawan zuwa wajen ƴan tsubbu mata suna yawan zuwa wajen ƴan cinkari dukkan wani dai wanda zai bada wani lakani ko zai bada wani magani ko kuma zai kaza za ka ga cewa diya mata sun hi tarewa a wajen shi sama da yanda zaka samu diya maza za ka ji ana hudi ana maimaitawa ana tabadul hadith ana masanyan magana a wajen suna ne a wajen aure ne a wajen wata munasaba ce ta rayuwa dai haka za ka ba da labarin cewa ai malam wane yanka dai ne ai boka kaza yanka dai ne ai kaza kaza ne to wannan duka yana daga cikin abin da jahilci ne yake kai su zuwa ga waɗannan ababe a karantar da su su yi kokari su yi karatu wannan zai sa su shiga cikin tetayin su daga lokacin da mace in dai akwai alamar tsoron Allah tare da ita akwai alamar rabo na addini tare da ita daga lokacin da aka karantar da ita hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma hadisan manzo Allah da ayoyin alqur'ani mai girma da suke magana akan haramcin zuwa wajen bokayi da irin kuma hatsarin da yake tattare da wannan karki ce ke wajen malami ne kika tai ko da wajen malami ne idan ya zamanto aikin shi aikin boka ne to ki tabbatar da cewa hukuncin wancan hadisin da yazo ya tabbata kima akan ki manzo Allah yake cewa duk mutumin da yake wajen boka ya gaskanta shi akan abin da ya hodi maka ka je matsala kaza aka ce maka ai kaza kaza ne kuma ka yarda to ka tabbatar da cewa ka kafircewa abinda aka sabkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka sabkarwa manzo Allah kuma shine Qur'ani ba yanda za a yi a ce ga wani mutum ya kafircewa alqur'ani kuma a ce yana da gurbin zama a cikin musulunci kaga kenan hatsari ne mai girma zuwa wajen ƴan tsubbu zuwa wajen bokaye zuwa wajen ƴan cinkari da sauransu duk mutumin da zai tafi irin waɗannan wurare tabbas to hoye tabbatar da cewa ho ya baro imanin shi a baya abin da yake wajibi akan shi ya jaddada kalma ta la ilaha illallah ya ci gaba da bautawa Allah subhanahu wataala saboda zuwa wajen waɗannan wurare yana warware imanin mutum iya da kyau mace ta karanta waɗannan abubuwa manzo Allah yake cewa kai ba ma macen da ko kuma wanda zai tafi wajen bokan ya gaskanta shi ba wanda ma za a ce mata yanka ɗaya ne irin wannan matan ba su tsegumi da kurmutu wanda su komai sai an toya a gaban idon su tace a bari mu je in gani bari mu je in gani kin da zaki tahi ko da biki gaskanta shi akan abin da ya hodi ba to zaki kwana 40 kina sallar Allah baya karba zaki kwana 40 wata 1 da kwana 10 sallar ki sam Allah baya karba ki kadarta cewa kin mutu a wannan yanayin ki kadarta cewa ubangiji subhanahu wataala ashe dama rayuwarki ta zo karshe Allah ya hukunta cewa rayuwarki karshe ce sai kika zo kika mutu a cikin wannan yanayin na ba a san ba ina kika dosa kin ga ki ruha wa kanki asiri kar ki doki abubuwa da fadi duk abin da kike tsammanin cewa zaki samu a wajen boka ko dan tsubbu wanda yake aiki ne na bokanci yake ko kuma wanda yake dan cinkare ko na makamancin wannan ki tabbatar da cewa duk abin da kike tsammanin zaki samu a wurin su wallahi batace da halaka batace halaka ne shiga haƙin mutane ne kaga an raba tsakanin masoya ko kuma ya zamanto an hada tsakanin wasu wanda ba sa ga maciji da juna ana bata san shi aje ayi wani abin da za a yi a zo a samu dole sai an juna su saboda kawai ana so dole sai wani ya aura ko kuma dole sai an aura mishi wacce kuna makamancin wannan ko kuma tsakanin mahaifi da mahaifiya a raba su ko tsakanin mahaifi da a raba su da irin abubuwar suke faruwa wanda suke sanannu ne a wajen kowanne ɗaya da yake rayuwa a cikin irin waɗannan wuraren da muke rayuwa a cikin shi wanda to kaga zuwa irin waɗannan wuraren inda a ce mutane sun samu guziri na karatun addini bayan da za su tafi irin wannan wuraren kaga mutum kana ga cewa mutum ne ya kai ya kawo mace ce ta kai ta kawo duk wata alhurma ta rayuwa tana da ita duk wani alhurma na rayuwa yana da in bangaren da ya shafi dukiya ne yana da, bangaren mulki yana da, bangaren da ya shafi kaman kalma masmu'a an yi magana ana jin shi yana da, amma sai kaga wani dan kucuku ba mu, wani dan tsugulutu ya kama wani boka ya kama shi yana juya shi yanda ya ga dama. Me yasa? Saboda shi wannan mutumin kawai shakal ne da hanko ne na rayuwar duniya, kawai kawan ne na waje, cikin nashi shuru ne, babu komi, hayaniya ce kawai a cikin zuciyar shi, ba abin da yake cikinta. Sai ga cewa su suke gudu suna zuwa irin waɗannan wuraren, har idan ka ambata musu cewa kai kana rayuwa ba tare da sa hannu wani ba, kana rayuwa ne mai dogaro ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai, babu zancen rataye-rataye, babu zancen turare-turare, babu zancen rataye-rataye ko kuma wani makamancin wannan ko wani binne-binne, yana ma mamaki, yana ga cewa ya za a yi mutum ya rayu a haka nan. Saboda yanda zuciyar shi ta zamanto tana da tsatsa, yanda zuciyar shi ta zamanto ta yi datti, ta yi dauda, kanta ya kama ta kalla, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, yayi tsatsa a cikin zuciyarsu aikin da ya kasance suna aikatawa. Ala ayyati hal, neman ilimi na addini shine zai tabbatar miki da gyara zamantakewan ki tsakaninki da mijinki, wanda abu na harko da zai dora miki cewa zaki san zaman aure ibada ne. Daga lokacin da mace ta fahimci wannan mas'ala, lalle tabbas matsaloli da yawa za su ragu. Zaman aure ibada ne, kenan za a samu ikhlasi a ciki. Shi kuma abin da aka ce ibada ne, la yalzam mai zamanto a ce ya maka daɗi ko ya mun daɗi. Lalle za a samu wasu abubuwa sun maka daɗi wani lokaci, wasu abubuwa kuma ba su maka daɗi ba, ya za ka yi. Ibada ce kake ga Allah subhanahu wa ta'ala. Za ka samu ɗan adam, misali azumi, za ka fasa cin abinci tun daga huduwa alfajiri har zuwa faduwar rana. Ai, ba za ka ce baka damu ba, ba za ka ce kaza ba, za ka ce kaza ba. Amma duk da irin wahalan da kake ji na yunwa da ishiruwa da abin da har bakinka za ka ji yana wani abu. Amma duka idan ka tuna cewa zuwa lokaci kaɗan akwai za a yi shan ruwa, sannan kuma akwai lada da za ka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wannan sai ya rage maka jin raɗaɗin ko kuma wannan damuwar da kake ji ta azumi ko kuma rashin cin ko rashin sha, sai ka ji cewa abin ya yi sauƙi. To shi ma rayuwar nan na aure, zamantakewar da za ki tsakaninki da mijinki, to wannan shi ma ibada ne. In kika ɗauke shi a matsayin ibada, to wannan zai taimaka miki akan koda wasu ababe sun gitta wanda ranki bai miki ba, zaki haƙuri, zaki tahammuli, saboda kina neman lada ne a wajen Allah mai girma da buwaya, ba so ba kike kawai a ke haƙƙinki ke wane ne ke kaza la la la, zaki ajje hankalinki, wannan zai taimaka miki akan ki ya zamanto auren zamanki na aure zamani na ibada, bauta ce ga Allah subhanahu wataala. Sannan kuma sanin ilimin nan shi zai taimaka miki akan karantar da ɗiyanki, kulawa da karatunsu da sauransu. Idan zaman to mace ce wanda take jahila ba ki san komai ba, kin ga ɗiyanki su yi karatu wani abu ne wanda yake shubhu mustahil, kusan impossible za a ce, mana iya da wahala sosai, ba a ce ba baya yiwuwa amma iya da wahala ƙwarai da gaske. Saboda mutumin da bai san abu ba, min babi aula ya zamanto wanda ya hutu karkashin shi kuma shi bai sani ba, an ba wani gyara na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. Saboda duk wata kulawa da ya kamata a bada, za ka samu mafi yawa ba za a kula ba akan wanda bai karatu, ka ga cewa ɗan shi ya yi karatu, sai ɗaya ɗaya ku daga cikin mutane wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya basu dace a kai. Wannan iya daga cikin abin da zai taimaka wa ɗiya mace a cikin zamantakewanta da za ta yi a lokacin da take tare da take cikin gidan mijinta. Sannan kuma wannan zai taimaka mata akan hatta da ɗiyanta su zamanto cikin kimtsin da ya kamata, gidan ya zama cikin kimtsin da ya kamata. Mai gidan ba sai ya zo yana ta faɗan kaza ba, an ƙi yin sallah, lokaci ya kuta shigo sallah, ko kuma kaza kaza kaza, ko bai kamata a kalli kaza ba, ko bai kamata a yi kaza ba. Duka waɗannan matsalolin za ka samu cewa an magance su. Saboda me? Saboda matar ta yi karatu, sannan kuma tana da guziri na tsoron Allah wanda za ta iya ɗora gidan a kai. Yanzu akan haka, akan wannan asas ɗin, sai ka ga wannan gidan ya ƙyanƙyashe wa al'umma ɗiyan da za su amfane su. Ba wasu amfani uwansu kaɗai ba, za su amfani al'umma ma gaba ɗaya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana dace. Iya daga cikin abin da ya kamata mace ta kula da shi, ga wasiya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiya ta gaba, ar-rifqatu as-saliha. Ar-rifqatu as-salihatu, bima'ana ke zamanto kina da kawaye na kirki, kawayenki su zamanto mutanen kirki ne. Daga lokacin da ya zamanto mace ta samu kawaye na banza, to lalle tabbas akwai matsaloli masu yawa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin aboki na kirki da aboki na banza kamar mai sayar da turare ne da mai ziga-ziga zige irin na makera. anan kuma mu fahimci cewa ba ana sukan sana'a bace ta kira bal inna ma cewa misali kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bada saboda a kusanto da ma'ana abin kuma bil misali yattadihu al maqal manzala yake cewa kaman misali me sai da almiski ne me sai da turare wannan me sai da turaren nan duk yanda ka kusanto shi zaka ji kamshi ko ma ya baka kashafa kuma ka duba irin misali da manzala ya buga ga man sai da turaren mu anan waje ka duba kuna zaune me turare in kun kai ku 20 zai dosa nawa kowa sannan kuma koda yaki ya dosa na kuma tabbas in yazo za ku ji kamshi kenan kaga dai ala ayati hal kun amfana da shi ko ta wace bangare amma shi mutumin da yake zuga zigi mana zuga wutan makera shi kuma idan ka tai wurin shi dai cikin biyu ne ko cikin busawa nan da yake ya buso wuta ta fatsu ta kona maka riga ko kuma a in ma wannan din ba a yi ba to tabbas zaka rika jin wari da kauri irin na karahunan da ake gasawa a cikin wannan wuta mazalla anan ya buga wannan misali saboda an nuna mana cewa aboki na kirki mahama kan duk yanda ya kasance zaka amfana da shi imma bi tariqatin mubashira aw imma bi tariqa ghayr mubashira ko kai tsaye ko kuma ba ta kai tsaye ba amma sai ka amfana da shi amma mutumin da ya zamanto mutum aboki ne wanda yake na banza to wannan tabbas sai ka cutu da shi ta kowane bangare da haka almar'u ala dini khalilihi mazalla yake cewa mutum yana kan addinin badadin shi abokin shi falyanzur ahadukum man yukhalil dayan ku ya duba a lokacin da zai abakantaka ya san cewa waye zai zamanto abokin shi anil mar'i la tasal wasal an qarinihi innal qarina bil muqarani yaqtadi idha kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'al mu'arradi yake cewa wani mai magana yake cewa idan ka ga mutum kana so ka tambaya ka san meye halin shi yace kakka tambaya akan shi sal an qarinihi ka tambaya akan abokan shi saboda innal qarina dukkan aboki bil muqarani da abokin abokantakan shi ne yaqtadi yake koyi yace idza kunta fi qaumin shawara ta gare ka idan ka zamanto a cikin mutane to fa sahibi khiyarahum ka zabi abokin ka ya zamanto mafifici a cikin su ya zamanto shine abokinka wala tashabil arda karkas zamanto abokin gurbatacce fatar da ma'arradi kai ma sai ka gurbata tare da wannan gurbatattu a laiti hal mace ta zamanto mai dabi'a mai kyau nawa daga cikin kawaye suka bata suka lalata suka raba aure tsakaurin mace da mijinta suna da yawa kuma ku mata da kuke saurara kun tabbatar da cewa lalle irin waɗannan matsalolin akwai su zaka kawatta ce amma kuma ta zamanto sababin rabuwar aure ko kuma ta zamanto sababi na samun rikici da rashin fahimtar juna da harda tsakanin miji da matar shi a dalilin shawarwarin da ita waccan kawatta ta banza za ta riga bata alaiti hal manzala sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga kiyama ce ta zamanto mai zaban abakawar suke na gari saboda zaben kawayewar suke na banza yana taimaka akan ita mata zamanto ta banza kuma da yawa daga cikin mata sun zama haka nan a dalilin kawance da mutanen da suke basu da kirki kuma in zaki kawance ki tabbatar da cewa kin zabi mutum ne kirki wanda ta san inda aka sa gaba a cikin rayuwa ta san inda aka sa gaba a cikin addini ba ya zamanto ba macen da kawai ita banda duniya ba abinda ta sa a gabanta to wallahi zaki lalace ki balbalce ki lalata rayuwanki ki lalata rayuwar diyanki sannan kuma idan kika wata kawa take haman dole sai kun yi kawance kika lura cewa wannan macen ba ta jin hasbi yana ba ta jin magana tana umurtanki tana baki shawarwari na banza da sauransu ki mata nasiha ki mata nasiha a mataki na farko idan kika mata nasiha Allah ya sa ta ji alhamdulillah idan ba ta ji ba kuma ki ce wacce ta ce na'am ki ce daga yau kake kara ta ko gidana ba matsala bane ba kake samu matsala da Allah shine abin da aka turo ki duniya inda kowa zaki samu matsala zaman to da Allah biki da matsala to wannan shine abin da ake bukata amma dan saboda mata suna da irin waɗannan abubuwa waka ji ana wai yauninta nake ji kara ce kaza kaza da sauran ke a dalilin karan za ta je ta lalata ki a kawai idan kika lura cewa wannan bata jin has kuma bai kamata ba ku hada gari da ita to ki gama cika mata takarru ki ba ta kadan ta rike a hannu kar ta sake ta komo miki gidanki fa hasab addini ki shine gaba da komi kar ke bari wani wata daga gehe kai ta zo ta lalata miki rayuwarki ta lalata miki zamantakewanki kuma karshe idan nadama ta zo ke kadai zaki nadamanki sannan kuma za ku bare ku je gaban Allah subhanahu wataala ku riga tsinewa junanku a tsakaninku kaga zamanto zamantakewa batai amfani ba al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu dalle abakan juna masoya juna zaka same su makiyan juna ne a gobe kiyama in banda masu tsoron Allah da haka ki zamanto mai abakan abakawancinki akawance abakanki zamanto kawayenki su zamanto mutane ne mutanen kirki wanda daga an gansu wacce kawo wacce ce zaki ga tana kara ki lokacin sallah yana yi kahin ma yau takilla za a tashi a ta isti'dad ana ta shirshiryawa ana kikkimtsawa ayyukan alheri zuwa wajen karatu yin karatun a karan kanshi a bude qur'ani a bude hadisi a bude wanene a cikin zamantakewa a karantar da ke ta kwatamta miki mijinki yayi kaskaki kaza ki kaza kaza shine zai gyara zamantakewa ku kaza zai bata muku zamantakewa da sauransu to irin waɗannan kawayen su zaki zaba su zamanto miki kawaye kuma koda mace ma yar uwarki ce kika lura cewa za ta ka miki tashin hankali a cikin gidanki za ta ka dauki ba dadi to kina iya tsaye da mata ruwan miya ko kuma idan ba za ki iya ba ki samu jinki tsaye da mata ruwan miya saboda kawai dan tana yar uwarki lalle tana da haƙƙi akan ki amma kuma haƙƙin bai kai ba ta zo ta tsata miki zamantakewar ki saboda ida irin waɗannan ababen so da yawa ake makale musu a kawo rishin zaman lahiya a cikin gidaje da yawa to balil insanu dai ala nafsihi basira kowa ma kanshi adalci ke daidaitawa kanki rayuwa ki san abin da kike yi takaitaccen lokaci ne wanda aka baki kuma tabbas wannan lokacin zai kare Allah mana jagoranci wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta gaba to ana nuna mana cewa lokaci yayi kenan insha Allah ta'ala anan zan dakata abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari kenan sai a sati na sama insha Allah kenan sai mu dasa da wasiya ta mace ta zamantu mai gaskiya a cikin maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله